أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسو عرمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baraka mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703360455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 27 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 5 ga watan Satumba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ko da yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akarmakallah bismillah
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al-imamu tirmidhi ibn majah ya fitar da hadisi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fadar cewa inna bayna yaday sa'ati laharjan lalle gabanin tashin al-qiyama za a samu kashe-kashen rayuka Abu Musa al-Ash'ari yace sai muka ce ya Rasulullah mal harju annabi yayi amfani da wata kalma al-harju sai suka tambaye shi menene al-harju sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qatlu shine kashe-kashe sai suka ce ya Rasulullah wasu daga cikin sahabbai suka ce ya Rasulullah inna naqtulu al-ana fil amil wahid min al-mushrikin kaza wa kaza ce ya Rasulullah ai ko yanzu ma a duk shekara ya kayan da muke yi tsakanin mu da mushrikai muna kashe musu mutane kaza 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 wato in kisa kashe kashe ne kamar ai yanzu ma ana yi tunda akwai yaki yaki tsakanin musulmi da kafirai a wannan lokaci kuma ana samun salwantar rayuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a walakin taqtulu ba'dukum ba'da yace laysa al-mushrikin ba kisan waɗanda kuke faɗa da su mushrikai ba wannan ake nufi ba za ku rika kashe junanku ne sashin ku ne zai rika kasa shashi hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa ibn ammihi wa dha qarabatihi har sai ta kai mutun ya kashe makocinsa ya kashe dan baffansa ya kashe wani makusancinsa sai wani daga cikin mutane wasu daga cikin mutane da suke gurin wato sahabbai suka ce ya rasulullahi aw ma'ana aquluna dhalika al-yawm a lokacin kuma hankulan mu suna tare da mu domin mai hankali ba sai ya kashe makocinsa ba ya kashe dan uwansa ya kashe dan baffansa ya kashe makusancinsa ya kashe ana kamar aiki ne na mahaukata sai suke cewa rasulullahi kuma da hankulan mu a lokacin annabi ya ce la babu hankali ce za a zare hankulan ku daga tare da ku ce tun za a ukulu aksari nasi zalika al-yawm hankulan mutane da yawa a lokacin zai zama babu shi babu su tare da su sannan daga baya wa yakhlufu ba'dahum haba'an min an-nas zo wasu mutane wadanda suke marasa hankali marasa tunani marasa kan gado su zama su ne za su mai gurbi la uqula lahu ba su da hankali wato wannan hadisi da ire-iren sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alamun tashin al-qiyama ne yake cewa la taqumu as-sa'a hatta yakthura al-harju qalu wa ma al-harju ya rasulullah qala al-qatl hadisi ne sai sahihaini nabi ce al-qiyama za ta tashi ba sai zubar da jini da kashe-kashe sun yawaita sai ya rasulullah menene al-harju annabi ce kashe-kashe zubar da jini annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake nuna da sahabbansa ba wai zubar da jinin yaki irin wanda yanzu ake tsakaninku da wanda ba musulmi ba kuke yakar juna ana kashe kashe ba irin wannan ba a'a ku ya junan ku musulmin za ku rika kashe junan ku za ku rika zubar da jinin junan ku har ta kai mutun ya kashe makocinsa kai ba makocinsa ba ma dan baffansa cousin dinsa kai ba dan baffansa ba dan uwansa to yau muka duba za mu ga abin da yake faruwa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya akwai hadisi a cikin adabul mufrad hadisi a cikin adabul mufrad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu as-sa'a hatta yaqtula ar-rajulu akhahu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu alkiyama ba za ta tashi ba har sai ta kai mutun ya kashe makocinsa ya kashe dan uwansa ya kashe ma babansa yau mu dubi abin da yake faruwa ba da nisa ba a cikin mumuna musulmi nan namu na arewacin Najeriya mu ji irin labaruka da kullun suke fita na kashe kashe a sace mutun a ce a kashe shi kaga an hada baki da kani an sace wa an hada baki da makoci an sace makocinsa an hada baki da wani ma'aikaci an sace mai gidansu an hada baki da ainihin mata an sace mijinta an hada baki da kani an sace wansa kowa an sace kaninsa wannan kusan labarurukan suna ta fita kullum jin su muke yi a irin haka ma ai kisa sau nawa nan aka ce an hada baki da wani wanda yake a matsayin uba ga yaro an sace abin nan an sace dan uwarsa ko dan yar uwarsa kuma karshe an je an kashe yaron to kuma a kwanan nan har ma an fara yaya su sace ubansu kuma su yi sanadiyar mutuwarsa sace ubansu kuma su kashe shi ka duba ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shekara 1000 ya faɗi wannan magana saboda shekara 1400 yace la taqumu as-sa'a hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu al-qiyama ba za ta tashi ba har sai ta kai mutun ya kashe makocinsa saboda abin duniya ya kashe dan uwansa saboda abin duniya ya ma kashe babansa saboda abin duniya to kaga wannan masifa ce ba kankanuwa ba kuma ba komai yake jawo ta ba illa san duniya da neman abin duniya abinda mutum ba zai dan fade shi ba a nan duniyar sannan kuma ya je lahira ya gamu da tilin azabar Allah ya hadu da fushin Allah wanda yafi komai tsanani yafi komai muni duba ku ga waɗanda yau suke satar mutane aje dan aiki dinafin din mutane aje a karbi kudin fansa aje can aiki dinafin din mutane a karbi kudin fansa karshe kuma rayuwar ba wani amfana ba za su yi da kudin ba kwana biyu kaje an ce an kashe su an kashe ya tara an kashe me amfanin wannan rayuwa ka tara dukiyar da baka ci ta ba bata amfane ka da komai ba ka tafi da tsinoro mutane da haƙoƙinsu akan ka kaje ka hadu da fushin Allah kuma ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mahalicci wanda ya maka mummunan tadadi tun daga kabari wace riba ake samu dukkan wani wanda yake yau dan fashin daji mai tare mutane yana fashi yana satar mutane ka tambaye su wani dadi suke ji ba wani dadi da ake ji ka saci dukiyar da ba za ka iya zauna ka ci ta ba da sun saci zuciyar an karbi kudin kuma za a je a bawa masu sayar da makami a je a sayi makami da su ko a je a sayi kwaya baka samu shigowa cikin jama'a ba ballanta na ba haka ji dadin dukiyar da ba za ka zama cikin jama'a ka ci ta ba wanda zai ji dadin dukiyar sa shine wanda zai zo cikin jama'a ya gina gidansa mai kyau ya samu abin hawansa mai kyau yana da mutane da za su kewaye shi suna masa fadanci yana jin dadi to kai wannan dukiyar da kasa ta babu ba za ta barin ka kai wani abu irin wannan ba ka saci zuciyar makara daji kana jin tsoro a kwana biyu sai a ce ina ai an kashe wannan babban misatar mutane ina riba take anan illa bakar asara da mutum zai jawo kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi komai sai dai ga wanda bai kasani ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan halin da yau muke ganin sa yau gashi da ido. Sahabbai a lokacin mamaki suke yi, su sun zaci ana nufin faɗa ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, yaƙi irin wanda aka sani ana yi, ce a ya junanku ne za ku riƙa kashe kanku. Suka ga ai kuwa mai hankali ai ba zai yi wannan ba, duk mai hankali ba zai riƙa kashe ɗan uwansa ba, ba zai riƙa kashe nashi ba, shi da zai ba wa nashi kariya kuma ya zama shi yake kashe shi. Larabawa a jahiliya, mutum ɗan uwanka ba ruwanka da ma mai yayi, in dai maganar sace, in dai abin da ya shafe shi ne mutum zai tsaya kare shi da gaskiya ko ba gaskiya. Shi ne suke cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaka wa ɗan uwanka sawa'un shi ne yayi zalunci ko zalunta sa akai, kawai ka taimaka masa. La yas'aluna akhahum hina yandubuhum ila alqitali ala ma qala burhana, idan ɗaya daga cikin su ya tashi yana a fito a ɗauko makami za a fita yaƙi, za mu yaƙi ƙabila kaza, za mu yaƙi suwani, ba wanda zai tsaya yana tambaye sa me suka yi mana, ballantana ya nemi jin hujja, kawai zai ɗauki makaminsa ne a fita a je a kama yaƙi. A wancan lokacin mutum zai tsaya wajen kare ɗan uwansa. Saboda haka ba a tunanin cewa akwai lokaci da ɗan uwa ne zai kashe ɗan uwansa saboda ya samu abin duniya. A yau gashi muna cikin wannan ƙarni na 21 ko ƙarni na 15 na hijiriya, gashi muna ganin ɗan uwa ne zai kashe ɗan uwansa, to har ta kai yanzu ƴaƴa ne za su kashe ubansu saboda su samu abin duniya. Ashe kaga mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata, gaskiyar annabcinsa ta ƙara bayyana cewa annabin Allah ne. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, duk abin da zai faɗa wahayi ne Allah yake masa. Allah da ya san me zai zo, me zai je ya dawo, ya san abin da zai faru. Gashi yana ba ya bashi labarin cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai an samu zubar da jini na fitar hankali, sai mutane sun koma kamar waɗanda Allah bai ba su hankali ba, har sai ta kai mutum ya kashe ma mahaifinsa. Gashi abin da muke gani, Nabi duk ya ba da labarin irin wannan a shiraku sa'a, a ce mutum ya yi kisa bai san dalilin kisan ba, bai san kuma wanda aka kashe, bai san me aka kashe shi ba. La yadri alqatil fi ma qatal wala almaqtul mimma qutil, mai kisan bai san me yasa yayi ba, wanda aka kashe bai san me yayi aka kashe shi ba, kawai an bashi makami an ce za a je operation, bai san wanda za a je a je a kashe me yayi, wani laifi yayi, ba wani abu da zai ga maka ga laifin da yayi. Shi ma da aka zo aka auka masa, aka yi masa ta'addanci, bai san wani laifi yayi musu ba. To Annabi duk ya faɗi wannan, kuma gashi yau da idan muna gani, kuma wani abu da muke gani, matsalar da an ce ruwan da ya doke ka shine ruwa, amma fa matsala ce wadda ba mu kadai ba, akwai wasu kasashe da yawa abin da ake rayuwa, wanda ake rayuwa irin ta ce a Syria, a Libya, a Iraki, irin rayuwar da ake kenan, kashe-kashen wannan da sace-sacen mutane da ainihin fashi da makami da ta'addanci, shine abin da yake ta faruwa. Kuma duk musulmi ne ke kashe junansu, kafin arne ya kashe mutum daya ko kafin wani wanda ba musulmi ya kashe, musulmi ya kashe nawa? Muna ganin abin da yake faruwa, duk waɗanda suke kawo hare-hare suna satar jama'a, suna da mutane ne wanda suke cewa la ilaha illallah, wasu ba haka suna Allahu akbar, suna kabarbari. Ai magana sunan su musulmi ne, sunayen su duk na musulmi, duk sunayen da muke da su Muhammadu, Ahmad, Ibrahim, su ma duk sunayen su kenan. Amma kuma za su ɗan uwansu musulmi, har ma ɗan uwansu da jini, bayan ma ɗan uwantaka ta addinin, ma har a ɗan uwantaka ma ta jini, waɗannan fitintunu duk sun taso ai daga inda suka taso, tun ana yi wa na waje har aka dawo na ciki ake yi wa. To ashe kaga dole mu koma ga Allah subhanahu wataala, dole mu sadu da mu miƙa wuya gare shi, mu nemi gyara kurakuranmu, kuma mu nemi Allah ya kawo mana ɗauki. Duk wata dabara taka ita kadai ba za ta iya fidda mutane daga cikin wannan bala'i ba, sai ka haɗa da neman taimakon Allah. mu musulmi muna da wannan yaqinin ko muna da wannan imanin cewa la haula wala quwwata illa billah. Duk musulmi ya yarda da la haula wala quwwata illa billah. Abinda wannan kalma take cewa babu wata dabara taka ko wani karfi naka sai tare da Allah. Saboda haka muna kira ga hukumomi da waɗanda abin ya shafa, duk wani abu da za su yi to su sa Allah a ciki, su sa tsaya wajen neman taimakon Allah. Kada a rika cika baki, a rika cewa ba da dadewa ba za mu kawo ƙarshen wannan matsala, wannan matsala kawai mun fi ƙarfi, za mu yi kaza za mu yi kaza, a'a. A rika sa Allah a ciki, a rika neman taimakonsa, amma ƙarfinmu da dabararmu ba zai yi mana ba. Mu nemi taimakon Allah kuma mu tsarkake zuciyarmu, Allah kuma yana tare da duk wanda zai neme shi. Ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni in an samu ku, haka yace. Amma mu koma gare shi, mu ma mu ansa kiransa, in muna so ya ansa na mu kiran. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarji'un, haka Allah ce. Yace idza salaka ibadi anni fa inni qarib, idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake. Ujibu da'wata da'i idza da'an, zan ansa addu'ar mai addu'a in ya roke ni. Amma sai ya ce sharadi fal yastajibu li, to ni ma su ansa nawa kiran. Haka wajibi mu ansa wa Allah kiransa. Kiran Allah shine mu yi abin da yace mu yi, mu bar abin da yace mu bari, mu daina daurewa laifuffuka gindi, mu daina daure goyen bayan laifuffuka, mu yaƙi laifuffuka, mu yaƙi alfasha da munkari a cikin mu. Wasu abubuwan da Allah yake mana rangwame saboda a kansu, saboda abinda ake yi na yaƙin alfasha da munkari, abinda ake na yaƙin alfasha da munkari da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye da ake yi, Allah yakan laddafa wa al'umma. Shi yasa muke ƙara jinjina ga dukkan waɗanda suka tsaya akan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Yanzu hatta hisba da muke gani da irin ayyukan da suke yi, wallahi wasu abubuwan Allah yana yi mana rangwame ne a nan jihar mu ta Kano saboda wannan aikin hisba din. Duk yadda muke ga abin bai kai yadda ake so ya kai ba, to wallahi yafi abubuwa da yawa, yafi gurare da yawa da su ba su da irin wannan. Al'amur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yana daga cikin abubuwan da suke kare mutane daga azabar Allah mai gamewa irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko dai ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna, ko Allah ya saukar da azabar da za ta hada kowa da kowa. To wannan dan tsayawa a hana wannan, a hana wannan, a hana wannan, abinda zai hadu akwai watakila wani abinda yafi karfin su ba za su iya hana shi ba. To dan abinda za su iya dinnan wannan da suke yi, babu shakka ni a gurina yana daga cikin abin da yasa ma muke samun wani kariya daga Allah. Saboda haka wajibi hukumomi su tsaya su karfafi irin wannan kokarin, kada a rena wannan aikin da ake yi, a tsaya a karfafe shi. Waɗanda suke wannan aikin a ba su kariya, a ba su duk taimakon da ya kamata. Hatta jihohinmu na arewa waɗanda babu hisba, wallahi su samar da hisba. A zanto akwai waɗanda aka tanada masu hana irin dukkan wasu abubuwa da ake na badala, ana ganin wannan kananan abubuwa ne. Mata su rika tafiya tsirara, yara su rika shaye-shaye, abubuwa na rashin kyautawa. Waɗannan hana waɗannan abubuwan da yaduwar su a cikin al'umma ba karamin wato bala'i yake kare mana ba. Saboda hatta jihohin da babu wannan yana da kyau su samar da wannan, kuma jihohin da suke da su sa su kara ba su goyen baya, domin da wannan ne za mu samu lutufin Allah. Kuma ni ina ji a raina cewa hatta wannan kwanciyar hankali da zaman lafiya da muke samu a Kano, wallahi yana da tasiri da waɗannan da suke tsayawa. Yau a can an hana can giya, yau a ce a can an hada wasu masu badala, yau a ce ga wasu can masu zaman kansu an tarwatsa su yau kaza. Wannan dan aikin da suke fi hududi sa'atihim, iya iyawarsu, domin ba za ka kallafa mutum abin da ba zai iya ba. Yana daga cikin abin da za a ce ya su wane sun yi kun ki hana su, shi umarni da kyakkyawan abu, wanda za ka iya za ka yi, wanda ba za ka iya ba dole sai dai ka hakura ba. to in wanda zaka iya din kana kai to sai ai ba maka akai mu talaka wanda za su iya hanawa to in sun hana mu hanu kuma mu gode musu akan wannan wasu iyalicen manya wadanda baka iya tabo su baka iya ba shikenan lama Allah baya kallafa maka abin da yafi karfinka sai a ce shikenan tunda ba za su iya hana manya ba mu ma kananan su daina hana mu wannan ba daidai bane ba tunani bane mai kyau fa illam yusibha wabilun fatal koi abinda za ku iya shi abinda musulunci yake bukata shine ka kawar da barna duka in zaka iya in ba zaka iya ba ka rage ta wato tahsilul masalih wa takmiluha wa izalatul mafasid wa taqliluha maslaha inda take a same ta kuma cikakkiya in za iya in ba za iya ba dai a samu koyaya abin da ya samu ita kuma barna in za iya kawar da ita duka a kawar in ba za iya ba to a rage to in zanto iya abinda za su iya yi shine wannan wanda suke na kasan za su iya musu tsawa za su iya hana su to mu tsaya mu taimaka musu akan wannan kuma wannan yana daya daga cikin abinda zai ba mu tsaro Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ba mu zaman lafiya a kasan mu ko ina Allah ya kawo mana zaman lafiya ya kade mana waɗannan fitintunu ubangiji ya zaunar da kasan mu lafiya kuma ya ba mu shugabanni masu adalci
to amin su amin Allah ya saka da alkhairi to sai mu ta farko ayu ta zo daga wanda take cewa mallam ita budurwa ce kuma ba ta yi aure ba amma tana yin wankan gawa shine take tambayar mallam shin menene halacin yin hakan gare ta
babu komai ba ce ake wankan gawa sai mai aure ba idan har ta iya yadda ake wankan gawan shikenan sai ta yi babu laifi
wannan kuma yake cewa mallam wani lokaci ya kamata a yi wa mamaci addu'a kuma wace addu'a mamaci yake bukata
ba abinda mamaci yake da bukata irin ka roƙa masa gafara ka roƙa masa rahama ka roƙi Allah ya yafe masa laifukan sa babu abinda yake sama da wannan shi yasa Allah ya sukurantar da mu haka zina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wadanda suka zo daga baya suna cewa Allah ka gafarta mana da wadanda suka gabace mu da imani saboda mamaci abinda yake bukata ka roƙa masa gafara Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta Allah ya yafe masa kurakuransa da zanubansa wannan shine babban abinda yake bukata sannan ita addu'a kamar sauran addu'o'i ne addu'a da ake mamaci kamar sauran addu'o'i ne to sanda kai wani aikin alkhairi kake tawassuli da shi sai kai musu addu'a su ma in kai sallah ka gama kai addu'o'i ka sa su a ciki in kai azumi ka sha ruwa kai addu'o'i ka sa su a ciki ka je haji kai umara kai sa su a ciki kai sadaka kai musu addu'a ka karanta alqur'ani duk wani aiki na alkhairi kana yi tawassuli da shi ka tashi cikin dare kai sallar dare qiyamul layli addu'o'in da zakai kai musu addu'a wannan duk sune gurare da ake karbar addu'a a cikin su na'am
to sai shi kone ke cewa mallam mutum zai iya yin amfani da watan turawa wajen fitar da zakashi
a dukkan ayyuka na ibada ana yin amfani ne da alqamari wato at-tawqit al-qamari to wannan ganin wata wannan na hudowar wata ba tafiyar ba lissafin rana ba shi na bature ba lissafin wata bane lissafin yini ne shi kuma na al-arabi da suke cewa al-arabi shi kuma lissafin wata ne hudowar wata da bacci shi kuma kwanaki ne ake lissafawa saboda shi wadannan zaka ga suna da wasu adadi ne kayyadaddu ba sa canzawa wata mai 30 da wata mai 31 sai February shine yake 29 ko kuma duk bayan wasu shekaru kuma yazo yayi 28 sau daya saka su suna nan a yadda suke ba sa canzawa amma shi kamari tunda yana da alaka ne da hudowar wata a ganshi da ido to shi kaga zai iya cika 29 zai iya 29 zai iya cika 30 kuma in wannan watan a wannan shekarar yayi 29 ba mamaki wata shekara kuma ka ganshi yayi 30 saboda haka ba ya da wani abu tsayayye da za a ce shi wannan watan kawai ga adadin kwanakin sa in suka zo haka yake baya karawa baya ragewa wannan shine mu kuma a lissafin hudowar wata ba 28 amma kaga suna abin akwai 28 shine February ana samu 28 sau daya shekara uku ne za a samu kuma 28 sau daya saboda haka in Allah subhanahu wataala sai ya sanya hukunce duk ana yin su ne da ganin wata ba da lissafin rana ba, saboda shi ganin wata wani abu ne da kowa yake gani, baya buƙatar sai wannan shi hudowar wata da faduwarsa wani abu ne da ido yake gani. Da haka da mutumin da yake daji ƙauyuka da mutumin da yake birni duk sun tarayya a ciki, ba wani abu ne da sai mai ilimi da yake iya karanta wani rubutu da zai ga hudowarsa da faduwarsa wannan yana da alaka, shi yasa aka sanya ibada take da alaka da shi. Saboda abin da ya shafi zakka, abin da ya shafi al'ada, abin da ya shafi abinan idda, takaba, duk ana lissafi ne da abin da, ko kafara a ce wata biyu, aka ce wata biyu ka sai sai kwana 60 kuskure ne, ka ce kwana 60 kamar ka ce duk kowanne wata 30 ba haka ba, wata biyu ake ta shaharai din da zai iya zama kwana 60, zai iya zama kwana 59, zai iya zama kwana 58. Saboda haka kaga in ka ce 60 kamar wanda zai iya shahare ne a kwana 58 ka kara masa kwana biyu wanda baya sa daga ciki. Saboda haka lissafin zakka ana yi ne da wata wannan da muke ibada da shi, ba lissafin ba da safar rana ba.
To sai wannan take cewa mallam tana aiki ne a wani gida, to sun ce za su rika bata abincin dare da rana, to suna bata din sai kuma suka zo suka daina bata, shin ya halatta ta dauka idan ba su batan ba? Ba su sani ba,
kar ta dauka ba su sani ba, ta nemi su bata kamar yadda suka alkawari. In suka in ta gaba sun daina bata, shikenan sai ta mata daina aikin, ta nemi wani gurin da za su bata. Amma in tana taba musu to zai zama mata matsala, ko dai ta tabo a ce ta yi sata kuma karshe ba abin da za ta iya fitar da kanta, ko ta je dauka ta ibi fiye da haƙƙinta. Saboda haka ta nemi cewa ga abin da muka yi da ku rika bani ko ba ku bani. Saboda haka in suka dage akan ba su bata ba, shikenan idan ba baiwa ba ce, shikenan sai ta sake wurin aiki.
Tunan take cewa mallam macen da take yin haila sau biyu a wata, idan mijinta ya rasu ya za ta yi ta kabarta?
To ita kaba ba da jini ake yin ta ba, ita kaba watanni ne, arba'ata ashhurin wa ashara, haka Allah ce الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره دو wanda mazajensu suka mutu to za su jira wata 4 da kwana 10, wannan shine lissafin wata 4 da kwana 10. Saboda kaga bai da alaka da al'ada wannan idda ce ta saki, wata da aka sake ta saki ɗaya ko biyu ko na uku za ta yi idda. Tana al'ada shi ne aka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, amma su waɗanda suke ta kaba su aka ce arba'ata ashhurin wa ashara, sai dai idan mace mai ciki ce to ita ta kabarta shi ne sanda za ta haifi cikinta. Tana yiwa ta kabarta ta yi tsawo, tana yiwa ta yi gajarta, wato tana yiwa ta wuce arba'ata ashhurin wa ashara in tana da ciki. Mutum ne ya rasu matar tana da sabon ciki wataƙila wata ɗaya, kaga nan gaba kafin ta rasu sai ta yi wata 8 misali, kaga ta kabarta ta zama wata 8 maimakon wata 4 kwana 10. Wata kuma mijinta ya mutu a satin da ya rasu ta haihu, shikenan ta fita daga takaba. Saboda haka wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, haka Allah ce mata masu ciki muddar su shine fidda abin da yake cikin su, su haifa abin da yake cikin su. Saboda haka ita mace da mijinta ya mutu in ba ta da ciki kwana 4 da kwana wata 4 da kwana 10 cir, akwai da suke wasu suke dauka ai ta kaba ita ce abin kwana nawa suke cewa kwana 40, sauran kuma idda'a. Ita idda ma ai ba wata 4, ita idda in ma ba a jini wata 3 ne. Saboda wannan wata 4 da kwana 10 gaba ɗaya sunan shi idda, ta wanda mijinta ya mutu ba ta da ciki, wanda mijinta ya mutu ba ta da ciki, wata 4 da kwana 10 kaga babu maganar girga al'ada.
To masu kallonmu kuna tare da shirin Fatuwar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma a kan tauraron dan adam na Najeriya, wato na Comsat. Kuna damar aiko mana da sakonnin tambayoyinku kuma ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. kuma muna tare dai da shi malamin mu ne a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da kenan Kano wanda yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa zamu dora a cikin shirin namu nan gaba kadan ku dakace mu Tabarakamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma inda muke tare da shehin malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da kenan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku to malam tambayar mu ta gabata zo daga wanda yake cewa malam idan Krista da matarsa suka musulunta to malam yayin matsayin auren su yake za a saki daura musu aure ne da musulunci ya tanada ko kuwa auren su yana nan
idan waɗanda ba musulmi ba suka zama musulmi to za su ma'aurata suka zama musulmi to za su zauna a auren su na farko ba sai an saki musu aure ba sanin ku ne cewa duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke musulunta yawanci sai suna da aure amma ba a taba ji rana daya Annabi ya ce a zo a saki auren wani sahabi ba ya musulunta shi da matarsa wani auren nasu na farko yana nan shi za su ci gaba da zama a kansa ba sai an jaddada wani aure daban ba idan musulmi idan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba to ba za su ci gaba da zama a matsayin miji da mata ba amma kuma tana nan da zai musulunta ba ta yi aure ba shikenan za su ci gaba da rayuwar su ta ma'aurata ba sai an jaddada musu abin nan ba ko da za a shekara wato ko da za a shekara matukar ba wani auren ta yi ba in har ta riga ta yi wani auren shikenan ba shi da iko a kanta amma idan ta musulunta sai shi bai musulunta ba sai bayan shekara daya shikenan sai su ci gaba da rayuwar su ta aure ba sai an sake jaddada wani aure ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da yarsa daga wajen Abul As ibn Rabi ibn Abil As lokacin da ya dawo da ɗansa daga wajen sa lokacin yana auren Rabi ibn Abil As shi bai musulunta ba ita kuma yar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce musulma ce bayan Annabi ya karbo ta daga wajen sa sai da aka shekara 6 bata yi wani auren ba shi kuma daga bayan shekara 6 ya musulunta sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su ci gaba da zaman su sai da ya sake daura musu aure ba sai da ya zo a cikin wata ruwaya ba tare da jaddada auren su ba to wannan shekara 6 tsakanin rabuwar su yana kafirin sa tana musulma har sai da ya musulunta bayan shekara 6 kuma Annabi ya bar su suka ci gaba da zama ba tare da sun jaddada wani sabon aure ba
to sai sabon Idrisa Gimba daga Niger kenan yake cewa shin zai ya halatta mutum ya sallaci garu mutumin da ya tabbatar cewa yana aikata ayyukan shirka kamar bori da bokanci da sauran nau'ukan na safe-safe amma yana sallah
inda har ya tabbatar ba wai labari ko jita-jita kawai ya samu ba wato ya gan shi sadda yake yi kuma an san shi shi ma yana fitowa ya bayyana jama'a yana yi ba halatta ya masa sallah idan mutumin da ya mutu yana waɗannan abubuwa karara to ba musulmi bane ko da yana faɗar la ilaha ita faɗar la ilaha ko yin sallah kawai ba shine yake nuna cewa mutum duk abin da ya ga dama ya je yi ba dan haka ne da munafikai ba su zama kafirai ba amma kuma aka munafikai kafirai ne Allah ma cewa fiddarki aswali minan nar a wutar ma suna cancan ƙasa saboda Allah ya kore musu imani wa bahum bi mu'minin amma kuma da su ake sallah har Allah yake cewa ma in sun tashi za su sallah suna yin ta tashi da kasala wai za kamo ila salati kamo kusala yura'una nas ashe kaga suna sallah kuma suna zikiri sai dai ba sosai ba la yazkuruna Allah illa qalila ana fita har ma da su ake fita jihadi amma kuma saboda kafircin da yake zuciyar su sai wannan duk bai amfani su ba indai har zaka tabbatar da cewa matsafi ne dan duba ne boka ne dan bori ne waye wanda ba musulmi bane so haka dan ka ki masa sallah ba laifi kai ba
to wannan shi kuma yake cewa shin kafirci malam cuta ce daga cikin cutukan zuciya ko kuma haduwar cutuka ne ke samar da shi
duban gane tabbayar ba cutar kafirci cuta ce daga zuciya take yin nasu har a gabobi dan asalin kafirci uluri ne, abinda mutum ya ulurci a ransa shine yake zama kafiri da shi, ya ulurci cewa Allah ba ɗaya bane, Allah uku ne, ko kuma a'a wasu gumaka ma ana iya bauta musu ba Allah ba, ko wani zai iya halitta, ko wani zai iya bayarwa ya hana ba Allah ba, dauki wata sifar Allah ya dangana ma wani ya rika yi masa abinda Allah yake yi wa, dole daga zuci ne tukunna abin yake faruwa, sannan kuma ya aikata abin a kabobin sa, to kuma wannan duk cuta ce, duk wani kafirci a cikin zuciya, abinda yake na kafirci a zuciya cuta ce, da kafirci da munafici duk cuta ce a cikin zuciya.
To ne ke cewa mallam yana son karin bayani kan hadisin da ke cewa karshen duniya Allah zai dauki alqur'ani baki daya.
Na'am, hadisi ne sahihi, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman, cewa kiyama ba za ta tashi ba har sai an waye gari, Allah ya dauki qur'ani cikin dare a waye gari, babu shi hatta a cikin zukata, wato mutanen da suka haddace qur'ani su tashi su ji fayau, ko suka haddace wani abu a cikin alqur'ani, hatta la yabqa fil ardi minhu aya, kamar da yake cikin hadisi, yusra fil layla wa la yabqa fil ardi minhu aya, dauke shi cikin dare da safe zan to babu ko aya daya, saboda wanda yake da mushaf, wanda yake da mushaf na qur'anin da muke karantawa ya bude kawai zai ga fararen takardu ne, babu komai. Sannan wanda yake ya haddace wani abu a cikin zuciyarsa na alqur'ani ya tashi ya ji babu wani aya, wata aya da za ta zo, wanda daga cikin manyan ashratu sa'a wanda tukunna basu bayyana ba.
Tunai shi kuma yake cewa mallam, menene matsayin yiwa al'umma da mutum ke tare da su bismillah ko kuma tayi idan yana cin abinci, shin yana da asali ne a shari'a?
Bangare yana da asali ba, wato kana cin abinci ka ce wasu su zo ku ci tare, ta shari'a ba ita ce ku kada ku yi rowa ba, kai kuma ku tayi ta wa juna, ai maganar ku ci abinci tare da dan uwanka, ko in ka samu ya ci, ko ka so masa abin da kake so wa kanka, wannan duk ba shari'a ce ta ce ai ba, har a magana asali, ba a ce in ka hana shi ka yi laifin da Allah zai ce bai ka cewa ka ci abinci wani bai buka ba shi ba, amma kuma ka zan to ɗabi'ar ka kenan, kai duk abin da ka samu sai ka ci kai daya, ka zama marwaci, kuma ta kuma ruwa wani mummunan halitta ɗabi'a ce da ba a san musulmi ya sifanta da ita.
To ne ke jama'an tambayar sai ta ce, menene hukuncin mutumin da yayi shirka, shin zai sake jirda kalmar shahada ne, ko ko idan ya tuba shikenan ya wadatar?
Tuba zai yi, sai tuba zuwa ga Allah, mutum ya aikata wani abu na shirka tuba zai yi, ce Allah ya yafe masa, kuma ya nisanci wannan aikin kada ya sake yin sa, amma ba wai sai ya sake kalmar shahada ba.
Wannan kuma yace shin ya ganta cewa munafiki baya mutuwa ranar Litinin?
A'a, ranar Litinin mutuwa ranar Litinin halala ce, saboda a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ransa, a ciki aka haife shi, sannan kuma a ciki Allah subhanahu wataala a ciki aka aiko shi, kuma a ciki Allah ya karbi ransa, aka kalla wannan ya nuna cewa ranar tana da falala, wanda zai mutu a cikin ranar Litinin yana da imani, alama ce ta falalarsa, wasu sun ma fifita mutuwa a ranar sama da mutuwa ranar Juma'a ko daren Juma'a, saboda hadisin daren Juma'a ana ta sabani wajen inganta shi ko rashin inganta shi, amma ranar Juma'a ba a da tababa akan cewa ita ce ranar da Allah subhanahu wataala ya kaddara haihuwar Annabi a cikinta ne aka aiko shi, a cikinta ne kuma Allah ya karbi ransa. To wasu suna ganin ma mutuwa ranar Litinin yafi daraja, yafi falala sama da ma mutuwa daren Juma'a ko ranar Juma'a. To amma wannan ba shi yake nuna cewa duk wanda ya mutu ranar Litinin shikenan kuma ya zama mutumin kirki ba, ai akwai da yawa mutane suna mutuwa wasu ma ba musulmi bane, ka je ranar Litinin ka je mutuwa ka ga irin mutane da aka kawo, a ce a ranar suka mutu ko suka yi accident ko kuma suka mutu ko asibiti kai ta ganin ana mutuwa, sai mutuwa ranar Litinin tana da daraja, amma idan mumini ne mutumin kirki sai ya mutu ranar Litinin, wannan alama ce ta cewa Allah ya masa wani kuma zabi mai kyau irin wannan, amma ba wai yana nufin cewa kafiri ba zai mutu ranar Litinin ba, ko munafiki ba zai mutu ranar Litinin ba, inda mutum ba zai faɗi haka yanzu nan za a gane ƙaryarsa, wato zai ce ba a munafiki ko kafiri ba mutuwa ranar Litinin, to kaje asibiti sama ba kaje kasashen ma da ba musulmi ba, ba wanda ma baka da taba ba cewa masu kwanciya wanda suke kwanciya wanci duk ba musu bane ka gaida ake ta fitar da gawoki wanda suka mutu wannan ba wani hujja akan wannan
to sai wannan shi kuma yake cewa malam menene hukuncin bakon da yake kasar shi kadai shin a haka zai samu ladan jami'i
a jami'i wani abu ne daban kasar wani abu ne daban jami'i in aka ce jami'i ana nufin kai tare da wani ko biyu abinda ya saba shi da ake cewa jami'i amma sallar kasaru kai ta kai kadai sunan ta kasaru saboda kai kana da ladan kasaru ladan ka koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ladan kana da shi jami'i kuma shi kuma wanda ya jami'i shi kuma yana da ladan sa na jami'i amma baka yi kasaru kuma baka ladan jami'i ma'ana ka ci tudu biyu ka ci ladan tudun kasaru kuma ka ci tudun jami'i duk kai kadai in ku da yawa ne kuka hadu kuka yi jami'i kasaran to kuna da duka ladan biyu kai kun yi jami'i kun samu ladan jami'i kuma kasar kuka yi kun samu ladan kasar na'am amma kai kadai kai kuma baka ladan jami'i
to sai wannan shi kuma yace mallan ya matsayin yin sallah akan titina a hana masu wucewa musamman ma ranar juma'a
to al'aslu shine kada a hana masu wucewa a bar mutane su wuce musamman in akwai guraren da za a yi sahu ba sai an tare hanya ba a bar masu wucewa su wuce don wucewa matafi babu juma'a akan sa in babbar hanya ce da matafiya suke wucewa gari da gari su babu juma'a akan su a zahar ce akan su wataƙila mara lafiya ne a hanyar wataƙila mai larura ne wataƙila akwai abubuwa da yawa da za su iya sawa yana buƙatar hanya to kaga bai dace a ce an tare hanya ba sai dai in wata larura ce kuma ta cewa an zo babu wuri kuma lokacin an tada sallah mutane su yi amfani da wannan dama su sahu su yi sallah wannan kuma larura ce tuqaddaru bi qadariha a ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ko ce larura ana duba gwargwadon yadda za a kawar da wannan larurar ba abin ya zama kuma an faɗaɗa shi ba domin zaka samu wasu masallatan karfe 11 ma sun je sun rufe hanya tare da cewa wataƙila sai wajen karfe 1 da rabi ko 2 ma za a tada sallah a masallaci amma tun 11 sun rufe hanya ana kaga ba dacewa ko kuma akwai isasshiyar haraba da mutane za su yi sallah ba buƙatar ma a rufe hanyar gaba daya kuma su rufe hanya so ayi kokarin yadda dai ba a takura wa mutane ba an kuma samu abin da ake so
to sai wani yake jama'a shin yana halatta miji ya karanta wa matarsa azkar dan kwanciya ko matar ta karanta wa mijinta ko ko sai dai kowa yayi nasa
to wannan salo ne tunda hatta iya karantawa me yasa ta karanta mishi shi kuma ya karanta mata wannan duk cikin soyayya ne ko menene tunda da ma bata iya bane ka ce bata iya baka tayi baka mata to ta iya tayi maka amma mota tayi wa kanta ba kai kuma ka iya kai mata baka yi wa kanka ba me aka yi kenan al'asulu aikin ibada ko ayi wa kansa wanda ba zai iya bane saboda kankanta ko wani abu sai kai masa ka tofa masa wani abu ne daban amma wanda ya iya ka ce shi ya min ni in maka kai kai min ni in maka kaga ya zama wasa kuma
to ne ke chamalin shi zai iya siyan waken suya a ajiya da sai yayi tsada sannan ya fitar
abinda ake ajiyewa duk abinda bai zama abinci da mutane suka dogara akan sa ba abinda ya zama abinci mutane sun dogara akan sa shine ci musu ta yau da gobe ana da buƙatar sa mutun ya saya ya boye sai yayi tsada wannan baya halatta amma abinda bai zama abinci da mutane suka dogara akan sa ba kamar waken soya din da wake da barkono wanda duk mutane ba su dogara da rayuwarsu ta yau da gobe a kansa ba da mutum ya saya ya ajiye babu komai
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan menene hukuncin karbar bashin da za a ce sai mutum ya bada wani karamin kuɗi na sa an ajiye sannan a bashi kuma zai rika biya ne a hankali tare da dorin kuɗi kadan idan kuma ya gama biyan za a dauko kuɗin da ya bayar tun farko da kuma waɗanda ya rika dora akai a bashi
to tabbayar a jagwalwala take me ya dorin kuɗi kaɗan ka ci bashin 1,000 da ka rika biyan naira 100 ko naira 150 da ɗaya ne duk cikin bashin ne to me ya dorin kuɗi kaɗan da ake dori in ka an ce dori to an je ƙarshe ka ci bashin 1,000 ka yi ta biyan 100 ka biya su ka bada sau 10 sai kuma ka ƙara wata 100 to ita ce dori amma kai ta dore wanda ka wani dori kai bayan baka gama biya ba so ta tambayar tashi a jagwalgwala take mutumin da zai baka bashin 1,000 ya ce to sai ka fara bani 150 baka bashin 1,000 it means ya baka bashin 1,800 ne 50 ka bashi dubu abin nan 150 ya baka dure ma'ana ga baka 850 saboda ka in ka tashi ka biya shi iya wannan babu wani dore za ka yi masa dan akwai wasa ma ka dora kuma ya da maka shi to me amfani wannan ban san dai ina ne ake wannan bashin da ka faɗa ba ko kuma dai kawai ka rubuto mana tambaye ne dan dai an sa maka amma ba ta da wata ma'ana
tuma lalle sakar alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma tun adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.